sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Ma assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kwamitin ayyukan leƙen asiri na majalisar wakilai ya fitar da kasidar sirri da ake takaddama a kai inda aka bayyana zargin da 'yan jam'iyyar Republican a majalisa ke yi na cewa masu gudanar da bincike na hukumar FBI sun wuce gona da iri a binciken da suke gudanarwa na katsa London da ake zargin rashi da yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar cikin shekara ta 2016. Jiya Juma'a aka fitar da takaddamar sirrin jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya amince a fitar da kasidar da shugaban kwamitin leƙen asiri ɗan jam'iyyar Republican David Nunes ya rubuta. Shafuna da dama na kasidar sun mai da hankali ne a tsarin leƙen asiri da ke sa ido kan waɗansu a ƙasashen ƙetare da ake kira FISA, izinin da ya ba hukumar FBI damar sa ido kan tsohon mai ba shugaba Donald Trump shawarwari kan harkokin ƙasashen ƙetare Carter Page, wani ɗan kasuwa da ke da alaƙa da Rasha. Ana bayyana damuwa dangane da zargin da ake yi cewa Page ya yi hulɗa da jami'an leƙen asiri na ƙasar Rasha. Kasidar sirrin dai ta nuna cewa bayanan da tsohon ɗan leƙen asiri Christopher Steele ya tattara su ne aka fi ba da ƙarfi a kai wajen neman izinin amfani da FISA ɗin aka sawa Page ido, yayin da hukumar FBI kuma bata bayyana cewa ofishin yaƙin neman zaɓe na Hillary Clinton wadda take takara a wancan lokacin da kuma ofishin jam'iyyar Democrat na ƙasa suka ɗauki nauyin binciken da Steele ya gudanar ba, ko kuma cewa Steele ya taɓa bayyana ƙin jinin Trump a lokutan baya. A halin da ake ciki, daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray ya shaida wa ma'aikatan hukumar jiya Juma'a cewa yana tare da su bayan fitar da wannan kasidar sirrin da jam'iyyar Republican ta yi, inda aka yi zargin cewa masu gudanar da bincike na hukumar sun wuce gona da iri a binciken da suke gudanarwa kan zargin rasha da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa. A cikin wasiƙa da ya rubuta wa ma'aikatan hukumar FBI 35,000, Ray ya ce, ina goyon bayan ƙudurinmu na gudanar da aikinmu ba tare da tsangwama ba yadda doka ta tsara. Kun fuskanci ƙalubala mai girma cikin watanni 9 da suka shige. Na san ba abu ne mai sauƙi ba, kuma 'yan kwanakin nan ba su kasance da sauƙi ba. Ya ce, cika baki yana da sauƙi amma aiki da kuke yi zai ɗore. Ray bai ambaci kasidar sirrin da aka fitar jiya Juma'a cikin wasiƙar tasa ba, bai kuma nuna ko yana shirin yin murabus ko kuma aje aiki ba. Shugaba Donald Trump ya cittaki hukumar FBI da ma'aikatar shari'a jiya bayan da aka fitar da wannan kasidar sirri. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta aiwatar da sabbin matakan kare ma'aikata daga barazanar mu'amalar namiji da mace ta hanyar da bata dace ba a wurin aiki, a kuma ladabtar da waɗanda suka aikata irin wannan laifi. Cibiyar ta sanar da ɗaukar sabon matakin ne biyo bayan gangamin ƙasa da ƙasa da aka kira, inda hukumar waɗanda suka aikata, wato a hukumta waɗanda ba suka aikata ba daidai ba, na neman lalata da wani ƙarfi da yaji. Gangamin da aka fara ta shafin sadarwar intanet da take Me Too da kuma Time Up, da aka fara a fannin shirya fina-finai da ya fallasa manyan masu shirya fina-finai da daraktoci da fitattun 'yan wasan fina-finai, ya bazu zuwa kowane fannin rayuwa. Wannan kuma ya kawo ƙarshen rasa aikin fitattun ma'aikatan kafofin sadarwa da 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma ba a wanke ta ba. Wata jarida Birtaniya, The Guardian, ta buga wani dogon bincike da ta gudanar watan da ya gabata, inda ta ambaci ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da dama da aka saya sunayensu, da suka ce an kuntata musu waɗansu kuma ma aka nemi yin lalata da su a cikin shekaru biyar da suka shige waɗanda suka yi wannan zargin sun ce suna fargaban kai ƙara domin gudun kada su rasa ayyukan su a majalisar ɗinkin duniya uku daga cikin matan da suka yi wannan zargin da jaridar The Guardian ta hira da su sun ce sun kai ƙara kuma aka tilasta musu barin aikin su ko kuma aka rika amfani da batun ana yi musu barazana yayin da aka kyale waɗanda suka muzanta musun suka ci gaba da ayyukan su waɗansu kuma sun ce abokan aikin su sun kashe musu gwiwa suka hana su ma shigar da ƙara
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai yi magana akan irin alamomin da ke bayyana a jikin dan adam da ya kamu da cutar siga wato diabetes. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan irin abincin da ya kamata iyaye mata su rinka baiwa ƴaƴansu domin kula da lafiyarsu. Rahotanmu na uku zai yi magana ne akan alfanun baiwa yara rigakafin cutar bakon dauro da kuma irin kokarin da jami'an kiwon lafiya a jihar Niger, Najeriya ke yi wajen faɗakar da iyaye domin karɓawa ƴaƴansu rigakafin na cutar bakon dauro. Shi kuwa rahotanmu na hudu zai yi mana magana ne akan kokarin da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Jigawa wajen faɗakar da iyaye mata masu juna biyu waɗanda ke ɗauke da cutar sida yadda za a kare jariran da suke ɗauke da su daga kamuwa da cutar ta sida. Bayan waɗannan rahotannin za mu kawo muku in kunne ya ji. A inda Malam Hallir Usman jami'i mai kula da sashin tsabtace muhalli da kuma kula da ingantaccen ruwan sha da kuma wanke hannu na karamar hukumar Igabi zai yi mana bayani akan alfanun tsabtar muhalli da kuma samar da tsabtaccen ruwa da kuma alfanun wanke hannu bayan an shiga mazagaye. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Cututtuka daban-daban da ke damun jama'a a halin yanzu wasu daga cikinsu kan nuna alamomi waɗanda jami'an kiwon lafiya kan ba da shawara cewa da zarar an gansu sai a garzaya zuwa asibiti don ganin likita domin karɓar magani da kuma amsar shawarwari. Cikin irin waɗannan cututtuka da ke bayyana kansu har da cutar siga. Muhammad Salisu Rabiu ya haɗa mana rahoto akan alamomin bayyanar cutar siga.
Yayin da masana harkokin lafiya ke jan hankali akan yadda za a iya kaucewa daga kamuwa da cutar shuga. A bangare ɗaya kuma sun bayyana irin alamun da idan mutum ya ji ya kamata ya je gwajin cutar. Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa ƙwararren likita ne akan wannan cuta a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano. Ya ƙarin haske akan irin alamun cutar.
Ciwon siga yakan iya zuwa ba tare da wasu alamomi ba. So da yawa kai kan ji mutum an same shi da ciwon siga a dalilin wata tantancewa da ake yi saboda a gano waɗanda suke dauke da cutar. Sannan wani lokacin kuma za a yi wa mutum aiki ne akan wani abin da ban sai a ce bari a duba a gani ko yana da ciwon siga sai ga an same shi. To amma a yayin da ciwon siga ya zo da alamomi, to alamomin sun hada da yawan shan ruwa, da yawan jin kishirwa, da yawan fitsari, da kasala, da gani dishi-dishi, da mutum ya ji kamar ana tsikarinsa da allura a yatsunsa na hannu da na kafa, da yawan laulayi, yawan mutum ya ga wani maruru ya fito masa a nan ya warke, ya fito a shan ya warke. Haka kuma idan mutum ya ji ciwo yakan ɗauki lokaci kafin ya warke. Sannan waɗanda suke irin a majalisa suna fitsari akan dandamali suna iya lura cewa duk inda ake fitsarin shazimamu yana bi saboda zakinsa. Kamar mata za su iya lura cewa suna yawan samun matsalar yawan bari ko kuma haihuwar ƴaƴa manya-manya waɗanda so da yawa sai an yi aiki sannan ake iya fitar da su. To duk waɗannan suna daga cikin alamomin da mai ciwon siga zai iya zuwa da su.
Yayin da mutum ya ji wannan alamu, wani mataki ya kamata ya ɗauka?
Matakin da ya kamata mutumin da yake da waɗannan alamomi ya ɗauka shi ne ya garzaya asibiti saboda a auna a tabbatar da samuwar shi wannan ciwon siga ɗin. Wanda idan aka tabbatar ciwon siga ne to kaga za a fara ɗaukan matakai da za su taimaka wajen rage raɗaɗin ita kanta cutar. Shi ya sa ma muke ta kira ga jama'a idan mutum ya ji waɗannan alamomi ya je asibiti saboda asibiti kaɗai ne za a iya tabbatarwa cewa ciwon siga ne, don akwai wasu cututtukan daban da suke iya haifar da irin waɗannan alamomi in banda ciwon siga ne.
Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 5 na da buƙatar abinci masu gina jiki da za su kare lafiyarsu daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Wakilinmu na maraɗin jamhuriyar Nijar ya tattauna da wata ƙwararriyar jami'ar asibiti mai baiwa iyaye shawara akan irin abincin da ya kamata su rinka baiwa ƴaƴayensu domin gina jiki da kuma kare su daga kamuwa da cututtuka daban-daban.
Tamkar wawaye adon tafiya, jami'an kiwon lafiya kan nace wayar da kan wayan ɗaya ga abincin da ya dace ga ƴaƴansu ƙanana. Madan Adin Rayana ta sashen ba da darussa ga mata kan ci da shayarwa ga ƙananan yara a likitar Murjagawo da nau'in abincin da ya dace yaro ya amfani da shi.
Uwa muna so tun daga aihuwar yaro har zuwa wata 6 ta mishi bon nono tsantsa, da ya yi wata 6 zuwa 7 sai ta fara bashi kunu mai kumshe da sinadarai masu gina jiki. Ta gama da garin kuli-kuli, garin ri'i, su wake da kwai da anta a markaɗe haka sai ta yi mishi kunu da shi. Ta gama mishi da kayan garka, mangoro da banana da karoti su zogale da su miya kuka don dai ya kare shi da cututtuka iri-iri kamar su dundumi da sauransu. Kai yaro ya shiga ciwon kwamusu.
Wagga vitamin A a nasaranci da ake ba ƙananan yara.
Ƙwarai vitamin A tana da tasiri rigakafin dundumi ne. Akwai yara da daddare ba su gani sosai wata 6 ne har zuwa tsawon shekaru 5 ake ba yara vitamin A.
Idan yaro dukkan wannan nau'in abinci bai same shi ba, akwai wata matsala da ke samu?
Tunda yaron da ya samu waɗanga ba ɗaya yake da wancan yaro ba, saboda yaron da bai samu waɗanga kalolin abinci tamuwa tana iya kama shi, ana iya rasa yaron, yana iya mutuwa yaro.
A misali a ƙarye 10 na safe gidan da yammar Amurka ya iske mata sun yi dinnazo suna ɗaukar darussa ga yadda za su ciyar da ƴaƴansu. Ga malama Sartu wata uwa.
Daga nahiyar ban nono tsantsa nake baka ba yaro ruwa har matsayin wata 6. Daga ban nono tsantsa sai da yaro yayi wata 6 ina fara gwada mai dan kunu hakan ga muna fara bashi in yaro na ya kai wata 8 zuwa shekara guda. In ina da halin ƴaƴanta wani dan kwai wani dan kayan garka haka ina fara ba yara na kamar kuma abincin gida duka yaro daga wata 8 zuwa shekara ina ba yaro na ko abincin da ya soka cikin gida
ya kiga ga ushulahi danki
yara na gaskiya ba su shiga irin wannan cululta mai matsala a yallahun ga muna miya da shi yana da vitamin
yana kun umarnin likitoci
cuta Allah ke kasa amma dai sauki yana zawa inda ka bi umarnin su
duka bayan bayanne da ta yi na farko madan Arrayana ta asibitin Burja Gawo ta ci gaba da hankalin uwan daya
kenan uwa tana kawo danta awo kai akai ana kula da lafiyar shi kai ya shiga cikin wannan hali kuma in ta ga bai lafiya ta kawo shi likita da gaugawa a diba lafiyar shi ana ta gargadin uwaye da bannono tsantsa yana da sinadare yana da ruwa isasshe har wata 6 ko lokacin zafi ne nonon nan ya ishe shi in kika kula da shi so 8 ga wuni da sahi zuwa dare
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a jihar Niger dake arewacin Najeriya jami'an kiwon lafiya na cigaba da fadakar da al'umma muhimmancin yi wa yara ƙananan rigakafin cutar bakon dauro Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana da rahoto daga minan jihar Niger.
A Najeriya dai akwai fargaba a tsakanin masu kula da lafiyar jama'a game da yiwuwar karuwar yawan wannan cuta ta bakon dauro musamman a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Dr. Yayana Uzu, director ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Yayi karin haske akan alamun kamuwa da cutar bakon dauro a cikin zantawar mu ta wayar salula
bakon dauro wanda muke kira measles wato cuta ne wanda yake ya kama yara haka zai kawo zazzabi da kaman abubuwan da yake kaman mura-mura haka zai ga kuma fatan su yana da wani su kaman kanjiki haka a jikin su kuma zai iya kawo mutuwa ne ba ga yara ko kuma abu ne wanda yake cutar da yake ana neman yanzu duniya ta hada kai ana so a gama cutar nan kai ke taba samuwa kuma ga yaranmu by 2020 yanzu ta kuma muna wurin 2018 ba mu da sauran lokaci da yawa yasa da Najeriya yanzu namu kuma da jihar mai a tukula muna kokarin a kawo yadda za a yi a samu rigakafin ma yara cika samu rigakafin saboda a kai wannan target din na 2020
ke kawo cutan ba dai tun da farko don kayan kamar malaria an ce zazzabin cizon sauro da sauran su to wannan wurin me ke kawo shi
wancan katon abubuwan da ake kira virus kaman kananan halittoci wanda ba ka iya ganin su da idan ka da kwayan gidan ka shi wannan virus din kamar irin virus dai da yake kawo AIDS da sauransu su ma kanana ne su kuma ka suna irin cikin wa'innan halittoci wanda yake suna kan kanta da yawa wanda yake ba ka iya ganin su
to yara ke kamuwa ne ko har da manya suna yi
wata yara ne dai suka fi kamawa wata yaran da ba su kai shekara 5 ba
a cikin makon da ke tafe ne dai za a kaddamar da aikin ba da rigakafin cutar ta bakon dauro a nan jihar Niger kamar yadda Dr. Yayana Uzan ya yi karin bayani
za mu fara shi on the 8 na watan February na fara zuwa 8 zuwa 13 sannan sai a san da yi kuma daga ran 16 daga watan February shi ma har zuwa 22 da watan February so za a yi shi so biyu ne
Director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahayana Uzo Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a jihar Jigawa ma ana ci gaba da kokarin kare jarirai da iyayensu ke dauke da cutar sida inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi
Umar Sulaiman jami'in lafiya kuma shugaba a sashin kula da masu larurar cutar ta HIV da ke babban asibiti a karamar hukumar kafin Hausa ya yi karin haske
game da mata masu juna biyu masu dauke da cutar HIV akwai hanyoyi tun daga farko dai ba a yin aure sai an yi gwaji. To yanzu idan mace mai juna ta zo ta muka same ta tun daga ɗakin gwajin haihuwa gurbin da ake kira ANC kenan, aka mata gwaji aka same ta da wannan jinyar sabuwa kenan. Akwai kuma wadda take dama can tana wajen mu, tana cikin program din kuma ta aure tana shan magani. Shi kariyar yadda yake, idan uwa tana shan maganin ta to wannan yakan taimaka mata wajen karewa dan ba zai samu ba, saboda idan tana zuwa gun shan magani ana bata magani tana sha da wasu ƴan gwaje-gwajen mu irin su baron law CD4 yadda muke ganin maganin amfanin sa a cikin ta, domin amfanin sa a jikin ta shine zai kwantar da jinyar yadda wani ma ba za ta iya sa masa ba. To tun daga nan mun san mataki ya fara hawa dan da yake cikin ta ma ba zai iya samu ba. Bayan nan continuously tana zuwa ana duddubawa ana abin da ya kamata ta yadda za a kare dan tun yana cikin ciki har zuwa haihuwa ta. Amma in san samu ne mun fuso ta haifa a cikin asibiti, domin ta haifa a cikin asibiti ita ingozo ma za ta yi gaggawar raba yaron da mahaifa da makamantansu da kare shi wajen ba zai shaki ruwa ba na shi na haihuwa. Wannan ma wata hanyar kariya ne, kuma da cikin wannan lokacin daga an haife shi za a bada magani ana ɗigawa yaron na zuwa lokaci da kuma gwaje-gwaje da za a masa bayan wata biyu. To insha Allah a wannan ma yaron yakan samu kariya kuma ya tashi ba tare da an same shi da wani rashin lafiya ba.
To kamar yanda kullum malaman asibiti kan kiran mata da su dinga ba ma yaran su shayar da su har zuwa watanni 6 farkon haihuwa, shin su ma waɗannan yaran da iyayensu suke da wannan larurar su ma ana yi musu irin hakan?
A'a, su nasu ya sha bambam. Shekarun baya sukan yaye ne zuwa wasu kankanin watanni, yanzu kuma gwaje-gwaje da nazari ya sa an sanja suna yaye su ne tun daga wata daga 8 zuwa 9 ba sa ketar wannan lokacin za su yaye yaran. Sannan kuma akwai hanyoyin shayarwar, a yayin da take shayar da shi kamar nonon da take bashi na dama ne ta ga ya dan kamu da cinya ko kurji haka wanda yaron zai iya zukar jini. To muna fadakar da suya da kar a bashi da wannan bangaren har sai nonon ya warke, ta juya da daya ta ci gaba da bashi mama.
To idan kuma dibbiyin maman ne fa saka sani matsala?
In dubiyin ne to gaskiya he dai a hakura, saboda tsoron mu shine kar yaro ya sha jini, tunda akwai kayayyakin abinci na zamani da za a ke iya bashi. Ita kuma za ta zo asibiti a yi treating din nonon ya warke, in har lokacin bai wuce wadda muka saka ba na yayan to sai ta koma ta ci gaba da bashi bayan ya warke.
To irin waɗannan yaran da iyayensu suke da wannan larura, babu maganar irin a ce a shayar da su ba za a ba su ruwa ba har tsawon wata 6,
su ma za a iya musu wannan? Ai wannan daban, wannan bangaren daban, insha Allah su ma za a musu, ba matsala ba ne.
Wato in dai kuma ya wuce wannan lokacin sai a yaye su daga wata 8 zuwa 9.
Yawwa, shine za a yaye su. Saboda a wannan lokacin muna tunanin ko kuma za mu iya samun hatsarin nono ya fara ja da makamantansu yaro ijaji ne, abinda ba ma so kenan. Amma duk wannan abubuwan an yi shi kuma yaran duk gaba ɗaya haka suke tashi ba sa tashi da ita.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi. Inda masu iya magana sukan ce gaggar jiki ta tsira. Yau inda Malam Halluri Usman jami'i ne mai kula da sashin tsaftace muhalli da samar da ingantaccen ruwa da kuma kulawa da wanke hannu yayin da mutane suka shiga bayi na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna, zai yi mana bayani akan mahimmancin kula da tsaftar muhalli, samar da ingantaccen ruwan sha da kuma alfanun wanke hannu bayan an shiga bayi.
Babban aikinmu shine mu tabbatar da mutane sun ɗauki damansu na tsaftar muhalli, sannan kuma mu tabbatar da mutane sun zamanto sun samu wayewa akan hana kashi a waje, a tabbatar da mutane sun samar da shadda, makewayi mai kyau, tsaftatacce, domin a barin bayan gida a ƙasa. So sannan kuma sai samar da tsaftataccen ruwa. Muna kula da su ainihin boreholes din da aka gina, mu tabbatar da cewa boreholes din nan suna bada ruwa tsaftatacce, kuma ba su lalace ba. In kuma sun lalace, mu tabbatar da duba su don mu gyara su, domin mu tabbatar da jama'a suna shan tsaftataccen ruwa a garuruwansu.
Ya kuke gudanar da ayyukan ku, musamman idan muke maganan ƙaramin hukumar Igabi ta fannin kula da muhallin, tsaftar muhalli da sauransu?
A yanzu kamar ƙaramin hukumar Igabi tana da gundumomi ko ko ward na political ward guda 12. So muna da ma'aikata wanda muka ije su a kowane ward, sannan muna aiki da sarakuna, domin abu ne wanda ya shafi a wa'azantu. To sarakuna da shugabannin addinai muna huddodi, muna aiki tare da su don mu tabbatar da cewa jama'a sun fahimci menene aikinmu. Sannan akwai posters, sannan akwai majigi da muka yi ma jama'a don su tabbatar da cewa ga illan rashin tsafta, ga kuma in kai tsafta, ga kuma za ka samu amfana. Wanda in fact cututtukan da muke samu yanzu ya faru ne daga rashin tsafta. So in mutane muka fahimtar da su, suka gane, za su fita daga cikin tsarin da suke, domin su dawo hanyar da ta dace.
Wasu abubuwa kuke ainihin ga mutane cewa su riƙa kula da su wajen tsaftace wannan muhallin nasu?
So na farkon fari shine tsaftan cikin gida, na biyu tsaftan bayi, na uku hanyar magudanin ruwa, na hudu sannan idan ka shiga bayin ka fito, da ai akwai tsarin da muka yi musamman kasashen mu arewacin nan na musulunci, an kai bayan gida zaka zo kasa ka goga hannunka domin ka tabbatar da ka tsaftace hannunka. To yanzu ba a yi ma a goga hannun a kasa, ma an ce kauyanci ne. So sai muka aka fito mana da wani tsari, ana ce mishi TP tap din nan, duk inda bayi yake za a zo a kafa shi. In aka kafa shi, wani dan jarka ne za a sa na ruwa, wanda in ka zo za ka dan taka shi, ka za a hada shi da zare da itace. In ka taka, za ka samu sabulu ka ije shi a gefe, sai ka zo ka dan wanke hannunka, sai ka taba sabulun nan ka mummutsaka, sai ka wanke hannunka. To shi ne ake ce ma tibita. Wannan ya tabbata cewa ka wanke hannunka, tsaftace hannunka, ya zama tsaftatacce bayan shigowanka, bayan shiganka, bayi da fitanka.
Menene mahimmancin wanke hannun nan?
Mahimmancin wanke hannu shine yana kare ka daga kamuwa da cuta akalla kashi 65. Lokacin da ka wanke hannunka, zaka ka ci abinci, ka samu tsaftataccen hannu. Sannan in kai hudda daga safe zuwa lokacin da kake huddodi, zaka ta yawo ka gaisa da wannan, ka taba wannan, ka taba wancan, ka taba wannan, ka taba wancan. So illan shine in har ka samu abinci ko rake ko cingam ko wani abu, sai ka kama shi kawai ka fara ci, so kaga akwai illa, zaka ci kwayoyin cututtuka. So a sa'ilin da ko aka ka samu dama na wankin hannu, ka dan sa sabulun nan ka matsake hannunka. So in Allah ya so yarda, ka cire kashi 65 na cututtukan da inda baka wanke hannunka ba, ka ci ka kamu da su.
Malam Halil Usman kenan, jami'in kiwon lafiya mai kula da sashin tsaftace muhalli, samar da tsaftataccen ruwa da wanke hannu da ake kira wash, sashin lafiya na ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna, a inda ya mana bayanin muhimmancin tsaftar muhalli, muhimmancin tsaftataccen ruwan sha, da kuma muhimmanci da alfanun wanke hannu bayan an shiga mazagai. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya. Huta lafiya.
jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.